إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين حكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ينبكي shugabanni da sauran mahalarta wannan ɗakin taro bayan sallama irin ta addinin musulunci ina mana fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wannan tarayya ta mu kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar an ce na tattauna akan matashiya ta auren wuri al'ada ko addini tana so ne magana akan waɗannan gabobi guda uku a takeice kware da gaske auren wuri gaba ta farko kenan al'ada gaba ta biyu da kuma addini wanda su ne suka hade suka bada matashiyar magana da aka sanar shede ni cewa zan gabatar da wannan takarda nayi kokarin na rubuta wani abu wanda nake ganin zai iya bani matashiya akan abin da zan gabatar kuma ina tare da takardar anan kuma insha Allah zan sake rereye ta na mika ta ga shugabanni da suka tsara wannan ainihin wato zama abinda ake cewa auren wuri wata matashiyar tattaunawa ce a wannan zamani daga cikin irin mas'aloli waɗanda suka shahara ana cece kuce akan su tsakanin masu goyen baya da masu adawa da wannan ainihin wato mas'ala akwai waɗanda suke matukar adawa da a yi wa ƴa mace musamman aure da wuri akwai ƙungiyoyi irin wanda ake cewa NGOs akwai ɗaiɗaiwan mutane akwai mutanen da ake cewa ƴan rajin kare haƙƙin wasu daga cikin nauyin al'umma kamar masu kare haƙƙin mata kuma masu kare haƙƙin yara kuma kamantarsu akwai ma hukuma ta ƙasa da ƙasa a UNESCO wanda wannan yana daga cikin aƙidin da take karewa hana auren wuri sannan a bangare guda kuma akwai al'ummomi ko wasu ƙabilu ko al'adu wanda ya shahara a tarihi cewa suna yi ma ɗiyansu aure da wuri wanda kuma duk wannan campaign da ake yi har yanzu ba su karɓi wannan tsari ko wannan nazariya ba da aka ta zama ɗaya daga cikin ƙabayan jidal ta zama ɗaya daga cikin issues waɗanda ake tattaunawa a koda yaushe fiye da shekaru 30 zuwa wannan lokaci da muke rayuwa idan suka ce auren wuri kamar yadda su UNESCO misali waɗanda su ne suka fi kowa ɗaukar abin a matsayin damuwa da ta dame su suna defining din auren wuri da cewa shine a tabbatar da samuwar alaka aure tsakanin wasu ma'aurata wanda shekarun su bai kai 18 ba shekarun ɗayan su ko shekarun duka biyu musamman ganin cewa suna lissafa shekaru daga shekara 18 a matsayin lokacin da mutum ya zama rashi ya zama adult ya zama wanda ya san ciwon kansa wanda dokoki ke iya hawa kansa na hukunce-hukunce na tsarin zamantakewa da sauran dokokin kasashe duk mutumin da bai kai wannan shekarun ba suna ganin shi a matsayin abinda suke cewa minor wato yaro kankani ko kasir kamar yadda suke faɗa da larabci wanda doka bata hau kan shi ba tukunna akwai a cikin bincike-bincike da suka yi suna jeranto sababba da dalilai waɗanda ke haifar da samuwar irin wannan ƙulla alaka ta aure a lokacin da suke ganin ya zama abu ne da aka yi da wurwuri ko san da bai kamata a yi ba na farko suna faɗan cewa karancin samuwar makarantu a wasu wurare musamman makarantun gaba da primary da gaba da secondary wanda iyaye a inda suke rayuwa in babu wannan makarantun to ba za su ba ƴaƴan su je nesa da su ba za ka sai su zabi garin su musu aure afwan sannan akwai al'adu na wasu kabilu ko wasu al'ummomi wadanda suka saba da yin haka kuma ya zama al'ada cikin al'adun su sannan akwai kokarin kiyaye wata daraja ko wani tsari da wata al'umma ko wasu family suke akai wanda za a samu al'ummomi wanda sun riga sun saba haka ne al'adar su ba za su canza ba suka ce kuma ilayo akwai tsoro da iyaye suke game da kada yaran su su girma ko su fuskanci wani hadari na sexual abuse wato at-taharush al-jinsi kuma kamantan su sannan akwai kuma soft landing da ake yi ga ƴa mace idan ta samu matsalar an yi mata fyaɗe sai wasu su ga cewa waraka daga wannan fyaɗen shine a tirsasa ma wanda yayi mata dole sai ya aure ta wannan duka maganganu ne da su UNESCO wato kwamitin masadakin duniya mun dake kula da yara da mata da sauransu su ne suke faɗan waɗannan maganganun sannan kuma suna kokarin dan su kawar da hankalin mutane daga yadda da auren wuri suna lissafa wasu abubuwa da suke gani a matsayin salfiyat wato abin nan negatives abubuwa da suke matsaloli da suke faruwa sakamakon an yi ya mace aure da wuri daga ciki suna cewa akwai karancin gogewa na ma'auratan ta fuskar iya ɗaukar ɗawainiyar aure da iya yin tunani mai kyau wajen gudanar da aurensu da kuma hakan wai yana haramta ma ya mace musamman damammakin da take da suna karatu ko samun damar zama wani abu a rayuwa a gaba da kuma uwa uba cewa ana samun matsaloli na kiwon lafiya musamman a wajen ɗaukan ciki ko renansa ko haihuwa da abubuwan da ke biyo baya na mace-mace na abin da yake faruwa tare da matsaloli ko complications na haihuwa ko complications na bayan haihuwa da makamantansu suna da alƙaluma masu yawa da suke faɗa akan waɗannan to a ɗayan ɓangaren kuma akwai ijabiyas wato ababe waɗanda suke nuna alfanu ga aure ɗin na wuri wanda masu yin masu muƙawamantan wancan falsafa su kuma suke ƙoƙarin kullum su bayyana abubuwan da ke alfanu ne idan an yi aure da wuri daga ciki sukan faɗi cewa yi ɗaya mace aure da wuri yakan ba da damar ta haifi ‘ya’ya da wuri kuma ta haifi ‘ya’ya da yawa wanda a inda muke rayuwa a Najeriya misali a yanzu akwai bayani da ke nuni zuwa ga cewa mata suna saurin kaiwa ga abinda ake ce ma menopause wato dakatar da yiwuwar ɗaukar cikinsu ta fuskar tsayawar al'ada su ta yau da kullum galibi daga zaran sun musu shekara 30 zuwa da 2 ko da 5 don ba ta yi aure da wuri ba wannan yana rage furas ɗinta na haifan ‘ya’ya da yawa ta yi aure shekara 25 kuma ana sa ran za ta bar yin haila watakila bayan shekaru 10 kenan da yin aurenta to duk abin take da shi na fursan haihuwa a cikin wannan shekarun ne da haka ba ta iya haifan yara fiye da 5 ba watakila amma da ta yi aure da wuri za ta samu wannan fursa ɗin da wuri ko kuma da yawa sannan kuma hakanan damar da ‘ya’yaye suke da ita ta sabawa da iyayensu tun kafin iyayensu girma su yi shekaru da yawa ta yadda za su fahimci juna da iyayen kuma wannan ya haifar da tausayin juna da kuma jin ƙai da za su iya ma iyayen bayan iyayen sun tsufa amma wanda suka haifi ‘ya’ya a bayan sun girma su iyayen suna da shekaru da yawa to galibi ba su da lokacin sauraron ‘ya’yan da haka abinda zai biyo baya kuma ba su saba da ɗiyan ba su kuma yaran daga ƙarshe ba za su iya samun wannan ƙauna da ake fata tsakanin ɗa da mahaifi wanda zai sa ya tausaya ma tsohonsa idan ya yi shekaru ba haka nan kuma akwai wato samar da ƙauna mai ƙarfi tsakankanin ma'aurata ɗin tun suna ƙanana har su girma a tare baya ga wannan suna fadin cewa an yi bincike, akwai wani bincike da aka buga a shekara ta 2010 kamar shekara 11 baya wanda ya tabbatar da amal ne mai dani wato field research ne da aka yi shakar a kasar Ingila da ya tabbatar da cewa galibin mutanen da aka tattauna da su wanda suka yi aure kasa da shekara 25 suna describing auren su a matsayin cewa suna cikin halin jin dadin auratayensu wanda kuma suka yi aure sama da wannan shekarun su kuma galibin su in sun zo bayani akan me za su ce game da halin auratayensu sukan faɗi ko dai halin Allah wadare ko halin hakuri ko kuma dai babu dadi har ila yau kuma auren wuri yana taimakawa sosai wajen rage yawan al'unusa al'unusa shine kamar da Hausa a ce wato kwantai da yan mata suke wanda ya daga cikin matsaloli yanzu da suke damun kasashen musulmi da dama zaka tarar yan mata ba su aure ba har sun kai shekara 35 ko 40 ba su aure ba wanda galibi abin da ya jawo musu haka sanda suke shekarun da ya kamata su aure din dan an nemi auren su ko su ko iyayen su suke ba su isa aure ba saboda suna karatu kuma suna da manufa game da karatun suna so su gama su zama lauyoyi ko likitoci ko jami'an jinya ko makamantansu a sanar da su gama wannan karatun kuma sun kai shekaru 28 ko 30 su fara aiki ko sun zama professionals a lokacin kuma maza kuma ba su san irin su to wannan ya haifar da yawaitar zahira ta al'unusa a cikin al'ummomin mu tun daga Larabawa da sauran waɗanda ba Laraba ba a kasashen musulmai to yin aure da wuri babu shakka an tabbata yana taimakawa wajen rage yawan wannan al'unusa din wannan sa daga cikin bayanan da abokan hamayyar masu rajin tabbatar da dabi'ar hana aure da wuri suke faɗi ina takaitawa ne gware saboda yanayin lokaci to wannan shine gaba ta farko gaba ta biyu game da al'ada abinda ake kira da suna al'urf a cikin larabci wanda a sakaci zamu ce shine salon rayuwar al'umma salon rayuwar da al'umma take gudana akan shi na maganganu da yare da tunani da al'adu da abinci da yanayin zamantakewa da duk wani abu da al'umma suke akai wannan shi ake ce ma al'urf wanda kuma isu sun yadda da shi ba sa ganin shi a matsayin mummunan abu ko abin kyama wanda wannan ka'ida har ta shiga cikin ka'idoji na shari'ar musulunci a gun malaman usulul fiqhi ana amfani da al'urf wajen tabbatar da doka a cikin al'umma kamar yadda suke cewa al'adatu muhakkima al'adar mutane tana zama sources na doka al'urf yana daga cikin daya daga cikin qawaid na usulul fiqhi musamman a madhhabin malikiya da hanafiya suna itibari da shi sosai wajen kafa dokokin su sannan akwai al'urf wanda yake na magana maganganun mutane wanda suka saba da su kamar yadda suke tattaunawa ko yadda suke gaisuwa ko yadda suke mujunan su barka ko jaji da yana daga cikin al'adun da mutane suke amfani da shi sannan akwai urfi kuma na aiki wanda an yadda da shi alal misali daga cikin a'raf na mutane na lafazi zamu iya daukar misali kamar yadda mutane suka saba abinda ake fada idan an yi rasuwa sananne ne inda ake ma ƴan uwan mace gaisuwa in ka je gun gaisuwa ba wannan abin ka fada ba zaka zama wani daban dole shi ake fada ya hakuri ya kaza to Allah ya ji kan mamaci in ba wannan ka fada ba mutane sun saba fadan wannan abu idan ka je cikin masu yin fadan wannan magana ka fada aka san shi za su ganka wani bambara kwai shi ake nufi da al'urf misali na magana akwai al'urf al-i'tiqadi ko al'urf al-amali alal misali in muka dauka ha ila yau daga cikin lafuza idan aka ce nama a cikin al'adar Bahaushe galibi bai tunanin wani abu in ba naman saniya ko rago ko makamantansu ba tare da cewa a urfi na shari'a hatta kifi sunan shi nama amma kaga aka ce siyo min nama da wuya ka je ka siyo kifi inda kuma Qur'ani ya kira kifi da nama fadin Allah wa huwa alladhi sakhara lakum al-bahra litakulu minhu lahman tariya karkashin haka inda zaka rantsa cewa ba za ka ci nama ba idan ka ci kifi rantsuwa ta kama ka a shar'anci amma dole za a duba urfi na al'umma da kake rayuwa a cikin su wanda ba sa kallon kifi misali a matsayin nama wannan kenan a takeice kwarai da gaske haka an ka dauki kalmar al-walad a urfi na shari'a musulunci al-walad na daukan namiji da mace amma galibi a urfi na al'adun mutane in suka ce walad sun fi tunanin namiji kawai amma kaga a fadin Qur'ani yusikumullahu fi awladikum lidh-dhakari mithlu hadhihi al-unthayn irin waɗannan sa daga cikin a'raf
al-lafziya a cikin mutane akwai urfun da yake zama sahihi ko ya zama fasidi ne kyau ko mumuna yakan zama mai kyau ne idan ya dace da shari'a idan ya saba wa shari'a ya zama mumuna akwai al'adu misali game da aure ko jana'iza kuma kamantansu wanda sun saba wa shari'a haka dole ne a yaki da su a hana su akwai al'adu na aure al'adu na zamantakewa na makwaftaka na zumunta wanda sun dace da mabade na shari'a to waɗannan ana ƙara encouraging din su a rawwaza su suna da misalai da yawa ba mu su muji cikin tafasil din su to wannan abu na biyu kenan dangane da al'urf a takeice kware da gaske to sai a baitul qasid wato asalin mas'alar menene matsayin musulunci game da aure da wuri idan muka kalli nasoshin shari'a musulunci tun daga alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da athar na magabata na kwarai zamu ga cewa musulunci farko dai shi bai yi tahdidin wata shekara ta musamman da za a ci dole sai an yi aure a wannan shekara ba a musulunci yayi encouraging yin aure da wuri a gane bambancin magana ta tsakanin yin aure da wuri da kuma abin da su suke cewa auren wuri musulunci yayi encouraging lalle ai aure da wuri yaushe ne wuri a gurin musulunci shine duk sanda a dabi'ance da kuma a tattalance mutun ya cancanta ya aure kamar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya ma'asharash shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj a cikin hadisi Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cikin sahih Bukhari da Muslim annabi ya ce ya ku daukacin matasa daga cikin ku duk wanda ya samu hali to ya aure kaga halin shine abin nema halin nan ana fassara shi da an-nafsani al-iqtisadi da kuma al-jasadi dole ya zama psychologically ya zama financially and otherwise ya zama mutumin da zai auren nan ya shirya ma responsibility mas'uliyar da ke cikin rayuwar aure daga al-Qur'ani mai girma zamu iya tsakuro wasu ayoyi da za su nuna mana cewa lallai al-Qur'ani ya encourage yin aure da wuri alal misali fadin Allah wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur sai Allah yace wallahi lam yahidna a cikin suratul talaq Allah yace wadanda kuka saki cikin matan ku wanda suke haila za su idda wato su jira wanda suka cire rai daga haila sun tsufa sun kai menopause da muka ambata a baya idan suka tashi idda bayan auren su ya mutu za su jira ne watanni uku sai Allah yace wallahi lam yahidna haka nan ma kuma waɗanda ba su fara haila ba cikin mata idan aka auri mace ba ta fara haila ba kuma saki ya auku to idda ta shine watanni uku ita ma ɗaya take da tsohuwa wadda ta daina yin haila ta fuskar idda kaga Qur'ani ya ishara zuwa ga ashe zai yiwu a auri mace ba ta fara haila ba kaga karama kenan kuma har ma saki ya auku da ita ba a fara haila ba kaga wannan yana nuni zuwa ga halaccin aurenta ba ta fara haila ba na fata mun gane wannan sannan kuma fadin Allah da yake cewa a cikin suratul nisa'i wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i zuwa karshen aya an tambayi sayyidatuna Aisha radiyallahu anha kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa me wannan aya take nufi kamar yadda Urwa ibn Zubair ya tambaye ta sai take ce mishi abinda wannan aya take nufi shine mutum ne yana zaune da wato marainiya da aka ba shi riko bayan mutuwar iyayenta kuma akwai aure tsakanin shi da ita sai ya ga ta fara girma kuma yana son ta zai aura sai aka ce mishi in ya ji tsoron idan ya aure ta ba zai mata adalci ba ya karya aure ta ma'ana zai iya auren ta ya halasta ya aure ta kuma ba a ce karya aure ta sai ta balaga ba sai aka ce karya aure ta ne in yana tsoron ba zai mata adalci ba kai shiga cikin zalunci kaga wannan yana nuni zuwa ga halastin auren mace wadda bata balaga ba wadda bata kai wancan shekarun da suke fadi ba har ila yau wannan qabiyya ta auren marainiya shine kuma Allah ya sake fada fadin sa wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wama yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna a cikin suratul nisa idan har ila yau duka dai hadisan suna cikin sahih bukhari da muslim har ila yau Allah subhanahu wataala yake cewa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushda fad'u ilaihim amwaluhum Allah ya kawo kaida game da marayu cewa idan sun balaga bayan sun balaga kuma an ga sun yi hankali to a dauki dukiyar da iyayensu suka mutu suka ban musu a ba su ci gaba da kula da dukiyarsu wannan aya tana nuni zuwa ga idaratul amwal tana bukata zuwa ga hankali da balaga idan mutum ya zama balagagge kuma yana da hankalin da zai iya gudanar da dukiyar to ba dukiya kadai ba duk wani abu da ke bukata zuwa ga idara yana bukatan waɗannan abubuwan kenan yana bukatan hankali da kuma ilimin yadda za a gudanar da shi daga ciki kuma har da wato gudanar da aure kenan duk diya mace wanda ta kai hankali da balaga da ta yi gudanar da aure ba dole ta kai wasu shekaru na musamman ba sannan a yi mata aure idan muka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama za mu iya daukan hujja karara daga tarihin auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidatina Aisha radiyallahu anha wanda kamar da hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ni ina yar shekara 6 kuma ya tare da ni ina yar shekara 9 wannan hadisi ne sananne a gun kusan kowa sannan a karkashin haka malamai suka gina wasu hukunce-hukunce daga ciki al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi a littafin sa al-Mughni yake cewa ammal bikru as-saghira fala khilafa fiha yarinya budurwa karamar budurwa babu sabani akan za a iya mata aure qala ibn al-munzir yake cewa ajma'a kullu man yuhfadu anhu min ahli al-ilmi anna nikaha al-ab ibnatahu al-bikra as-saghirata jaizu duk mutanen da ake karban ilimi daga gare su Maliku su Shafi'i su Abu Hanifa da makamantansu sun hada kan cewa uba zai iya aurar da yarsa karama min kuf'in matukar ya aurar da ita zuwa ga wanda ya cancanta ya aure ta wai juzu lahu tajwizuha ma'a karahatiha wa imtina'iha kuma yana da yanci shi uba ya aurar da yarsa ko bata yarda ba ko ba da san ranta ba wa qala ibn battal fi sharh al-bukhari ibn battal da sharh al-bukhari yake cewa ajma'ul ulama'u annahu yajuzu lil aba'i tajwiza as-sighari min banati malamai sun hadu akan cewa ya halasta ga iyaye su aurar da ƴaƴansu kanana wa in kunna fil mahadi koda yarinya ce kankanwa wadda ba a yayi ba illa annahu la yajuzu li azwajihinna al-bira'a bihinna sai dai aure daban tarewa daban watakila daga sai abin da yasa muke gaza fahimtar wannan shine mu mun saba da an yi aure a tare su kuma larabawa al'adar su ana iya auren ƴa mace ta shekara 10 ma a gidan su ba tare da ita ba to haka idan mutum ya aure yarinya karama ba daidai bane ya tare ta tana karama din zai batta sai ta girma malamin yace illa idza saluhna lil wati ba a tarewa da suwa sai sun zama jikin su ya shirya ma kwana da dan namiji wa ihtamallan rijala zasu iya jure duk gwagwarmaya zama da miji wa ahwaluhun fi dhalika mukhtalifun yace yanayin jiki da shekaru da al'adun mutane ya saba da juna to zaka za a kula da wannan sabanin macen da ta girma ta yi gaba-gaba daban da wacce ta zama ta dan karamin jiki mutanen da ke rayuwa kasashen da suke da sanyi ko zafi suna da bambancin girma suna da bambancin tsarin jikin su suna da bambancin saurin balaga ko saurin tsufarsu mutanen da ke rayuwa a cikin talauci daban da wanda ke rayuwa a cikin wadata inda yake cikin zaman lafiya daban da yake cikin fitina ko tashin hankali kauye daban da birni dole sai an kula da duka waɗannan bambance-bambancen da ke tsakanin al'ummomi wajen tarewa da mace yace wa ahwaluhun fi dhalika mukhtalafun bi qadari khalqihinna wa taqatihinna ya bambanta gurgurdan tsarin halittar su da kuma wato irin dabi'ar su kamar yadda ita Aisha misali da aka ambata zakai ganin yar Balarabe yar shekara 12 ka girmanta watakila za ta kama da yar shekara 30 a cikin irin al'ummar mu watakila girman jikinta da gabobinta sun bambanta da abinda muka saba gani wanda mu zaka ga yara yar shekara 12 yan primary 1 ne ko JS1 watakila yan primary 5-6 ko JS1 to haka nan wancan hadisi da na ambaci wani bangare nashi hadisi Abdullahi dan Mas'ud wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa wata rana sayyidina Uthman dan Affan ya go aikin haji sai ya ga sayyidina Abdullahi dan Mas'ud shi kuma ya taho daga Iraki suka ga mu sai ya ganshi ya jikin shi alama yana jin jiki yayi mutsu-mutsu da shi to shine sai yake ce mishi ya Abu Abdurrahman ala nuzawwijuka jariyatan shabba la'allaha tudhakkiruka ba'da ma mabalin zamanik shin ba a aura maka wata yar karamar mace mai kananan shekaru ba ko in kai sa'a ta tuna maka rayuwarka ta baya yanda ka lalace dinnan kana bukatan sabuwar mace mai karaman shekaru aga wannan magana sayyidina Uthman ne ibnu Affan halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayma wani babban sahabi tayin ko dai a aura maka wata karaman mace shi kuma sai ya ce a'a ni ba na bukatan aure yanzu gare su alƙamanan ɗaliban shi ce su ne matasa su ne ya kamata ya aure shi ne sai ya ambaci cewa na ma ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya ma'ashar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj zuwa karshen hadisin yana nan a cikin sahih bukhari cikin kitabu at-targhiya cikin kitabun nikah babun dake magana akan targhibu at-targhibu fil nikah to wannan kenan ta bangaren hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mu kuma athar na magabata na kwarai tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su zamu ga ya shahara kwarai a cikin sahabbai da tabi'ai cewa suna aurar da ƴaƴan su da wuri ga kissan sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wanda ya aura wa sayyidina Umar dan Khattab diyassa wanda tana karama kwarai da gaske ya aure ta ga sayyidina Uthman sunanta Ummu Kulthum kuma Usma sayyidina Umar amin Umar ya rayu ita kuma ta haifa mishi ƴaƴa wajen mutum hudu kuma kamancin haka wannan labari yana cikin littafin Al-Musannaf na Abdurrazzaq As-San'ani da littafin Tabaqat na Al-Imam Ibn Sa'd Al-Basri da sirwaito wannan labari haka Urwatu Ibn Zubair yana ba da labarin cewa mahaifinsa Az-Zubair Ibn Al-Awwam radiyallahu anhu ya aurar da wata ƴarsa karama sanda aka haife ta yayin mata miji aka daura aure amma ba za a tare ba kamar da muka fada sai ta girma wannan labarin shi ma yana cikin littafin Sunan na al-Imam Sa'id ibn Mansur da isnadi tabbatacce haka Abubakar ibn Abi Shayba shi ma ya rawaito shi a cikin al-Musannaf da tabbataccen isnadi al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa mashahuri Kitabul Ummi yana cewa wa zawwaja ghayru wahidin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ibnatahu saghiratan wannan bin nafsi haka Shafi'i ya fada cewa sahabbai da dama sun aurar da ƴaƴan su suna ƴan kanana wannan duka daga asar ne na magabata muka dan so kadan kware da gaske sannan muka lura a takeice ƴan uwa masu albarka aurar da hana aurar da ƴaƴa mata din nan suna kanana cewa sai sun girma sai sun shekara 30 ko da 5 ko 28 ko makamantan su sai sun yi degree sai sun yi masters da ire-iren su wannan asali ba al'ada musulmi bace al'ada ce ta turawa da sauran kasashen da ba na musulmai ba ta shigo kasashen musulmai kuma har ta samu gindin zama a cikin kasashen musulmai a wasu wuraren ma sun zama dokoki daga cikin civil dokoki da ake aiki da su a kasashe abun mamaki sun waye gari sun zama su ne ake kallo a matsayin daidai abinda ba daidai ba shine in aka ji labarin kawar da eka shekara 13 ko 14 15 shikenan ka zama abin fade da abin tattaunawa sannan kuma wannan hana aurar da ƴaƴa din da wuri ya taimaka sosai wajen yaduwar alfasha da yawa a cikin al'umma kuma wannan bai hana su yi zina da wuri bai hana su yi madugo da wuri bai hana yaduwar luwa'i da shaye-shaye da ire-iren waɗannan abubuwa da suka zama ruwan dare ga duniya a wannan al'umma ta mu a ƙarshe abinda wannan kankanin bincike ya gano shine na farko cewa wannan coinage wannan kalma ta auren wuri ba musulunci bace bata cikin musulunci tana cikin al'adu ne da aka shigo da su kuma shi dan adam shi kanshi aure a cikin al'umma dan adam dama al'ada ce kamar na tun kafin zuwan addinai ana yin aure kamar yadda Allah ya faɗa a wurare akalla guda uku yake cewa wa khalaqa minha zawjaha inda aka ambaci halittar farko na adam alaihi salam ana ambatan cewa daga cikin abin da aka halitta mishi nan take bayan an halice shi shine an halitta mishi abokiyar zaman shi wannan fikira ta hana auren wuri wanda ɗaya daga cikin al-afkar ko al-mabadi al-garbiya ɗaya daga cikin western concepts ne wanda suka shigo kasashen musulmai kamar yadda na ambata kuma suka zama sun yi kakagida a cikin tunaninmu kamar yadda misali aka kawo mana aqidu irin na tahrirul mar'a irin aqiduna wato tahridun nasal ko aqida ta ta'addudu zawjat duk wannan suna cikin abin da ake yake da shi yancin mata feminism wanda yanzu aqida ce mai zaman kanta a cikin ilmomi na kimiyyar dan adam sannan batu akan kayyade iyali batu akan hana yin aure fiye da daya da ire-iren su ga suna abubuwa da dama da suka shigo cikin al'adu na mutane sannan akwai wasu al'ummomi waɗanda suke practicing auren wuri wanda suna wuce makaɗi da rawa a wajen wannan abu suna wuce abinda ɗabi'a mai kyau ta san da shi waɗannan ba sa wakiltar musulunci hasali ma wasu su ma ba ma musulmai bane, kamar yadda zaka samu a yawancin al'ummomin kasashen India, Bangladesh, Pakistan da makamantan su a cikin abin da ake cewa sub-Asian continent, suna yin waɗannan al'adu na auren wuri a fiye da abin da ya wuce kima, wanda ya saba abin da musulunci yake akai kuma ba su wakiltar musulmai. Sannan mu sani da cewa yaduwan koyi da kafirai da yayin yawa a cikin al'ummarmu yana daga cikin alamu na kusantowa alkiyama, da kuma cikin alamu na tabbatar da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya ba mu labari a hadisai da dama akan cewa za mu waye gari muna koyi da su, koyi na inda suka sa kafarsu da sun daga kuma mu sa anan, inda suka sa hannunsu da mun daga da sun daga mu sa anan, da bayani akan cewa koda za su shiga cikin ramin damo ne, to da sai mun bi su mun shiga cikin ramin damo saboda koyi da zamu dinga yi da su a makance, wanda wannan bai daga cikin abubuwa masu alfanu a rayuwarmu da makomanmu. Shi sa akwai littafi musamman da Ibn Taymiyyah ya rubuta akan wannan kadiya, shine littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim Mukhalafata Ashabil Jahim, dan kokarin dawo da musulmai zuwa ga hayyacin su, su daina koyi da al'adun kafirai da dukkan nau'o'in kafirai, sawa'un maguzawa ne ko kristoci ne ko yahudawa ne ko sauran waɗanda ba su addinin gaskiya. Don haka a ƙarshe abinda nake cewa shine babu shakka akwai aiki akan malamai da masu karantarwa da masu da'awa da limamai da sauran shugabannin al'umma akan kokarin karantar da mutane kyakkyawan addinin musulunci, da karantar da su tafarkin magabata wajen rayuwa da al'adu da al'amuran yau da kullum, dan haka ya taimaka wajen wato yakar tunani muna na iri daban-daban waɗanda aka gayyato a kawo su cikin musulmai, daga cikin tunani musamman na turawan yamma kafirai waɗanda suke kokarin sai sun yada aqidu da al'adunsu a mataki na duniya gaba daya karkashin wato abin da suke kira da suna globalization al'aulama, ya zama da tunani da al'adu da addini da tsarin siyasa da tattali da komai an kuma irin nasu kawai ake, wanda wannan zai yi hidima ne ga maslahar su ba maslahar sauran al'ummomi ba, maslahar tattalin arziki, maslahar su ta mulkin mallaka sabo abin da ake cewa new colonialism, da maslahar su ta yada wato munanan al'adu da abin da ake cewa Allah diniya, yada rashin yin addini a cikin al'ummul bashariya, a cikin al'ummar dan adam. Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin abin da na faɗa, wanda ya zama daidai Allah ya bamu dama iko aiki da shi, wanda ya zama kuskure ina fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mini da karancin sani na da kuma mantuwata. Ina addu'a ta musamman ga waɗanda suka shirya wannan zama, Allah ya saka musu alkhairi, kuma ina godiya akan damar da suka bani dan yin tarayya da waɗannan fuskoki masu albarka. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.